gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Barka da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mutane yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Aminu Buhari Auna a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 7 ga watan Agusta na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan batun kirkirar yan sandan jahohi a Najeriya
duba a baya an taba irin wannan experiment inda ya zama cewa duk yan sandan da za a tura su wanda kowa za a tura su jahar to tambayar da zaka yi me yasa wannan din lokacin nan bai yi ba me yasa wannan gwajin da aka yi bai kai mu ga cin gashi ba har kuma aka sake dawowa yadda ake yanzu
san akwai batun kirkiro yan sandan jahohi ana ganin zai taimaka wajen magance matsalar tsaro da ake fama da ita a Najeriya
haka ne dan haka ne a zauren mu na yau da gobe wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya tattauna da Dr. Kabiru masani akan harkokin tsaro da tsohon hafsan sojoji Commander Musa Isa
muna kuma tafe da kadan daga cikin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku akan batun kirkiro yan sandan jahohi ga kuma yadda kuka amsa mana
To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda yace hakan yana da alfanu sosai mutakar dai gwamnoni ba za su yi amfani da su wajen muskunawa abokan adawun su ba
sai amsar Kabiru jika karaye Sokoto inda yace ni kam ina goyen bayan kirkiro yan sandan jahohi saboda ko ba komai matasa za su samu aikin yi da kuma ƙara samun ingancin tsaro
sai kuma amsar Amadu Abacha Mashina inda yace kwata-kwata ba mu goyi bayan kirkiro yan sandan jahohi ba a kasar mu na Najeriya saboda idan an kirkiro su gwamnonin jahohi ne za su rika amfani da su wajen cin zarafin yan adawa
sai amsar Muhammad Gali Muhammad Sambaju inda yace ba na goyen baya duba da yanda a yanzu ma gwamnoni ke cin karan su babu babbaka a yayin da ake gudanar da zaben kananan hukumomi balle a ce kuma an ba su yan sanda
to sai kuma Isa Suleiman inda yace wannan kawai wata dama ce gwamnoni za su samu wajen muskunawa abokan adawar su shine kawai
amsar mu ta karshe ta fito daga Comrade Bala Usman Karasuwa inda yace shakka babu yan sandan jahohi za su samu yan sandan amshin gwamnoni kamata yayi a gyara tsarin aikin yan sanda ba kirkiro wasu ba
to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina a zauren yau da gobe.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe. Zamu duba batun nan ne kan batun kirkiro yan sandan jihohi. Ina tare da masana tsaro guda biyu. Akwai Dr. Kabiru Adamu wani kwararre kan sha'anin tsaro da kuma ɗaya masanin tsaron tsohon hafsa aljudunan sojin saman Najeriya Wing Commander Musa Isa Salman. Kwanan ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya karbi rahoton wani komiti dangane da gyaran fuska da za a yi wa jinai yan sanda ta musamman wato SAS mai yaki da yan fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane. Karban wannan rahoto wato ya haddasa cece kuce a cikin kasa dangane da batun amfani ko rashin amfanin kirkiro yan sandan jihohi a Najeriya. Wato batun kenan da muke son dubawa tare da ku a wannan zore namu. Dr. Kabiru Adamu, zan fara gare ka. Koda lokacin da shi mai girma shugaba Muhammadu Buhari ya karbi rahoton wannan komiti, ya umarci kuma a wato a bashi wani rahoto na musamman dangane da farar takarda da za a kara fitarwa dangane da gyaran fuska a rundunar yan sandan Najeriya, inda suke ganin cewa akwai bukatun a kirkiro yan sandan jihohi da kuma kananan hukumomi. A matsayinka na masanin tsaro, me zaka ce dangane da amfani ko rashin amfanin kirkiro yan sandan jihohi da kuma yan sandan kananan hukumomi, duba da yadda kasar nan ke cikin halin ne yasu dangane da sha'anin tsaro?
Ba shakka wannan batun kirkiro yan sandan jihohi da na kananan hukumomi abu ne wanda an dade ana ta maganganu a kai. Idan muka diba waɗansu ƙasashe waɗanda ke tahiyar da mulkin demokrasiya, lalle suna da irin wannan tsari. Akwai ƴan sanda na tarayya, sannan akwai ƴan sanda na jihohi, har da ma na wato ƙananan hukumomi waɗanda ke karkashin jihohi. To amma abin tambaya shine su wani irin tsari ne suke da shi wanda har ya ba su dama su gudanar da waɗannan mataki-mataki na hukumar ƴan sanda. Na farko akwai ingancin doka, yadda shi wanda ke mulki, misali a ce in gwamna ne, in ma shugaban kasa ne, yana mutunta tsarin mulki. To in muka dauki wannan ma kawai muka tsaya a gida Najeriya, kaga akwai rauni a nan. To lalle ko idan muka diba a irin zamantakewar da muke da shi yanzu a Najeriya, babban misali ma yadda ake dauka ko kabila ko addini a yaba ma ko laifi, yadda a turanci muna ce mishi profiling. Kaga mutum ya yi laifi, to me kon a duba laifin da yi, sai a duba wani kabila ne ko kuma wani yare ne ya fito. Bayan an samu jihohi a gurguje, zan iya bayar da guda biyu. Akwai jihar Ekiti, inda aka samu ƴansu kabilu saboda waɗansu daga cikinsu sun yi wani laifi, aka yi maka kabilun gaba ɗaya jam'i. To irin haka a irin wannan yaren, sai muka je jihar Benue, wadda a nan ma an samu irin haka. Akwai kabilan da aka ce daga cikin tsayin sun yi laifi, to aka zo aka yaba ma kabilar gaba daya. To in haka, inda irin wannan tsarin ake tafiya da shi, babu abinda zai hana gwamnonin nan su auka ma waɗannan kabilun gaba daya saboda wannan tunanin da suke da shi. To babban hatsarin irin wannan kenan tsarin da muke da shi.
Bari zo wurin shi Wing Commander Emir Salman. Nan kaji da kai tun bayan da kawar gidan soja, kana ta harkokin tsaro ne a cibiyoyi na ƙasa da ƙasa da sauransu. Idan muka duba batun nan na ƴan sandan jihohi a gaba daya, kai aya kake kana al'amarin?
Eto, kamar yadda shi daktar ya faɗi, abubuwan da za a duba su ne menene ya sa har yanzu su ita hukumar ƴan sandan da muke da ita a yanzu me yasa ba ta aiki, ko kuma yadda ba ta aiki yadda ake so. Idan ba an duba irin waɗannan abubuwan ba, waɗanda su ne kuma daktar ya zayyana, akwai maganan rashin monitoring and evaluation, akwai rashin auditing da sauransu, ba a sa ido kuma ba tantance ga abin da ya kamata su yi, kuma a tabbatar da cewa sun yi haka din. Idan ba haka aka yi ba, to ko da ƴan sanda kashi 1000 aka yi, dukkan matsalar ne ba ta ban mu ba. Saboda ba karancin su bane ko karancin kuɗi ko kuma rashin wannan, amma rashin,
amma wasu daga cikin masu bin diddigin wannan sha'anin tsaro suna koken cewa yawancin ƴan sandan tarayya da ake kai su jihohi, misali, akwai rashin sanin ainihin wuraren ma da suke aiki a ciki. Yanzu ka dauki misali kamar wannan ƴan bindigar suke kai kuma a yawancin jihohin da suke yammacin arewacin Najeriya, irin su Zamfara, Sokoto, Katsina, Kaduna da sauransu. Wasu masu lura da kan sha'ani tsaro suna ganin cewa da a ce ƴan sandan ƴan asalin wuraren ne, ai sun san wuraren, sun san sako-sako da dazukan wurin, wadakila nasarar da za su iya cimawa zai fi nasarar da ƴan sandan tarayya za su iya cimawa. Ba ka ganin haka?
Ka duba a baya, an taɓa irin wannan experiment ɗin, inda ya zama cewa duk ɗan sandan da za a tura su, wanda kowa za a tura shi jihar shi. To tambayin da za ka yi, me yasa wannan ɗin lokacin nan bai yi ba? Me yasa wannan gwajin da aka yi bai kai mu ga cigashi ba, har kuma aka sake dawowa yadda ake yanzu? To ni abin da nake son ansa wannan shine cewa shi kundin tsarin ƙasar nan ba wai ya ɗauke komai bane na security daga wurin su gwamnonin. Ai kowane gwamna akwai allowance ɗin da aka ba shi wanda za su iya kawo wasu abubuwan da za su taimaka wurin tsaro. Wasu jihohin sukan kafa irin ko a ce kaman Kaduna za a ce irin su Castilla da sauransu. So alaman cewa kundin tsarin doka ƙasa ya ba su daman su yi irin waɗannan abubuwan waɗanda za su iya samu intelligence da kuma community policing wanda ai haɗin kai za a yi tsakanin waɗannan institutions ko kuma organizations ɗin da su suke da doka ta ba su ikon kirkirowa waɗanda suke kuma suke kirkirowa yanzu din za ka cewa an samu waɗannan idan su suka samu waɗannan bayanan aka samu akwai haɗin kai
amma kana maganar haɗin kai ka san mun san lokacin da tsohon gwamnatin Zamfara Abdul Aziz Yare Abubakar yake koken cewa shugabannin tsaro a jihar shi ba sa ba shi cikakken haɗin kan da ya kamata har ma ke cewa shi ya ma cire wannan rigar ta babban jami'in tsaro na jiha wato chief security officer tun da ba shi da wuka da nama a kansu
zai ce wannan dai kawai magana ne saboda idan ka duba ai ba jihar Zamfara kadai ake da police commissioner ba kuma iko a jihar Zamfara ko kuma wasu jihohin ai akwai abin da ake cewa state security council wanda shi gwamnati ne ke shi ne shugaban wannan state security council din kuma duka jami'an tsaro na gwamnatin tarayya da aka tura wurin duk suna karkashin gwamnati ne a wannan council din so ba zan ce ba za a samu sanda za a dan samu wani sabani tsakanin shi commissioner yan sanda da kuma ko gwamnati ko kuma wanda ya kamata ya kula da wannan amma duk inda aka samu wannan yake gancewon idan aka samu wanda ya jajirce yake gancewon ba abu da ya kamata a ce ya hana samun tsaro ba a jiha saboda haka ya fi wannan ba maganan kawai a ce saboda commissioner of police John baka da iko kansa kuma idan ma ka duba ai yadda tsarin yake ba wai baka da iko bane gaba ɗaya a kansa ai idan aka turo shi jahanka an turo shi ne taimaka ma kana da kuma hurumin da zaka complain cewa sau nawa kuma ake nuna duk gwamnonin suka nuna cewa ba su son su yi aiki da wannan commissioner da sauransu kuma akan canza
Dr. Kayura da mun dawo gare ka da zu kana wani magana sai na yanke ka ko zaka ci gaba
yawa batun matsalolin da ke tattare da aikin yan sanda matsala guda wadda take da muhimmanci shine mu fara ma tun daga wurin daukan su yan sanda ta yaya ake daukan yan sanda ana bin tsari wadda ya dace a tabbatar da cewa wanda ya cancanta ya shiga aikin yan sanda in muka diba baya a tarihin mu an yi lokacin da sai fa bara gurbi wanda Allah na tuba al'umma ta rasa abin da za ta yi da shi shi ake turawa ya aikin yan sanda har arewa ban san yadda yake ba a jihohin kudu amma dalle a arewa mu ne na tabbata haka ne sannan yanzu kuma aka zo wani yanayi wanda irin report da muke ji sai wanda ya bayar da kuɗi ko wanda ke da wani irin gaggalihu kafin a dauke shi aikin yan sanda to mataki na farko abu na farko kenan abu na biyu amma bayan an dauke yan sanda wani irin horo ake ba wato training kuma ni abin da ke bani mamaki shugaban kasa Buhari a lokacin da aka rantsar da shi na farko a shekara 2015 ya nuna cewa ya san da wannan matsalar na cewa akwai gibi na horo tsakanin yadda yan sanda ke aikin su da gabatar da shaidu ga judiciary alƙalai kenan yadda zai tabbatar da cewa an hukunta da mai laifi har yayi alƙawari ga lokacin cewa zai tabbatar da cewa an ba ma yan sanda da sauran jami'an tsaro horo wanda zai taimaka musu wurin irin wannan aikin don duk yadda mai laifi yake da laifi idan wurin kama shi da gabatar da shi ga kuliya ba a tattare shi duba wanda zai gamsar da alƙali har ya hukuntar da shi to za ka ga ba a hukunta da mai laifin nan ba to alƙawarin da shugaban kasa Buhari ya mana kenan ga lokacin wanda kuma muka waya muka diba baya a cikin shekarun nan hudu yana mulki ba mu ga an yi irin wannan horon ba abu na uku wanda ke da muhimmanci kayayyaki na aiki wanda turanci ana ce mai equipment wato tun daga abin da ya kama daga bindiga
yawa zan zo kan wannan Dr. Kabiru da wani commander Salman idan muka duba waɗannan a gaba ɗaya misali kai a tunaninka yan sandan jihohi suna da muhimmanci ko kuma a tafi inda yake a yanzu haka
to su ni abin da nake sa a duba shine cewa su yan sanda a ce ko na jihohi ko na tarayya idan fa ba a koma an duba menene matsalar ma maganar tsaron ba gaba ɗaya to idan koda ma yan sanda dubu za mu kirkiro a ce akwai yan sandan jiha akwai yan sandan na local government ko kuma kai koda ba yan sandan gida ne a ce kowane gida na da nasu yan sandan ko kuma kowane anguwa duka abu ɗaya za a samu ba number bane ko kuma yawan su ko kuma wannan din eh yawan na da amfani amma idan aka sa sai ga ciwon abinda ma za zai kare ana yi shine cin za ga kowa na fada da juna an sha zuwa ciwon a ga ciwon kamar yadda ma muke da waɗannan agencies din dukan su na gwamnatin tarayya ne amma yake ga ba haɗin kai ba a aiki tare idan mutum ya samu waɗannan information din na siri da sauransu ba a sharing tsakanin waɗannan
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu koma ga ci gaban hira Hassan Maina Kaina a zauren yau da gobe
to tunda ka zo maganan addu'a mai matsalan bari mu koma ga Dr. Kabiru Adamu idan muka duba matsalan rashin kayan aiki na daya daga cikin babbar matsalar a tarihin Najeriya babu shugaban kasar da ya saya wa yan sanda kayan aiki sosai masu yin gaske kamar shugaba Shehu Shagari amma wannan shugaban kasar ne yanzu Muhammadu Buhari lokacin da ya karɓi mulki ba ɗaya kwaci kayan aikin daga hannun yan sanda bai wa sojoji saboda an saya musu duk wani abin da kake tsammani yana kayayyakin aiki tsakanin makamai da motoci da sauran abubuwa da sauransu Dr. Kabiru Adamu akwai wannan koke-koken kuma ni na sha magana da manyan yan sanda suna gaya min asiri cewar shugaba Muhammadu Buhari gaskiya bai cika damuwa da aikin dan sanda ba kuma wannan zargin nasu kamar akwai ƙarshen gaskiya kai domin kwanan nan mun san lokacin da aka kaddamar da jirage guda biyu a bayan nan kenan sati ɗaya ko biyu kuma suka wuce na yaki a nan Abuja mun san lokacin da aka kaddamar da wasu sabbin jiragen a Kaduna mun san lokacin bai wuce sati uku ba yanzu sojojin Najeriya sun karbi sabbin makamai daga Slovenia kullum mukan ji ana cewa an soyo sojojin sama sojojin ƙasa sojojin ruwa sabbin makamai amma a zahirin gaskiya mu taba jin an cewa za a je a kaddamar da kayan aikin da aka saya wa yan sanda ba ban sani ba ko kai ma ka amince cewar gwamnatin Najeriya tana yi wa shirin samar wa yan sanda kayan aiki sako-sako
abinda zai nuna mana wannan bayani da kai a zahiri shine jawabin da shi shugaban rundunar Hassan Sojan rundunar ƙasa ya yi ma yan majalisa a wurin kare budget ɗinsa da ya yi yadda ya nuna cewa duka-duka na gani ba wata ɗaya ba da aka yi wannan ya nuna cewa yan sandan ƙasa suna operation a jihohi 36 da ke ƙasar ka har ya ƙara da cewa kudaden da ake ba su bai ishe su ba a ba su kudade kuma abin ma da ya bani tsoro ya tayar min da hankali kar a sa ido akan kudaden da aka ba su a gaban majalisa ya wannan magana kuma sai naga cikin su ɗan kwamiti ɗin majalisar ba wanda ya yi mishi wannan ya yi mishi gyara ya ce fa kasancewa 'yan sanda sojoji na jihohi 6 bai dace ba a mulkin demokrasiya a ce sojoji an zuba su a jihohi 36 bai dace ba a tsari na doka yadda mu muka sani dai na tsaro 'yan sanda suke da hurumi da kuma dama wadda kundin tsarin doka kasa ya ba su na kula da tsaro na cikin gida suna son jaddada wannan tsaro na cikin gida aikin soja ba tsaro bane na cikin gida to idan har mulkin gwamnati shugaba Buhari ta bayar da wannan damar na cewa sojoji sun zo sun mamaye jihohi 36 suna irin wannan operation din bai dace ba kuma ni ba bangaren zartarwa ba zan ba malaifin nan bangaren wato majalisa ita ke da wannan laifin wanda har shi hafsin soja na ƙasa yana da dama ya zo gabanta ya irin wannan furici kuma ba a gyara shi ba ga haka akwai matsala
to amma Dr. Kabiru Adamu ai sojin ba su so kai kansu ba umarni aka wasu je su yi wani abu
eh to amma kuma akwai abin da mu muke fahimtar mu wanda ya nuna cewa ban sai da zan fassara shi da Hausa ba amma da zan faɗe shi da Turanci wato abin da muke ce ma political economy na funding na security wato irin kudade da ake sakar ma su waɗannan wato jami'an tsaro wanda har ya samu dama wanda kusan gaskiya suna azurta kawunan su dalilin da na kawo wannan magana ai a matsayin ka na shugaba irin Hafsa na rundunar soja ya kamata ka kare mutuncin wato naka ko wurin aiki a wannan farkin na magana wato soja kenan sa soja yayi irin wannan aiki na cikin gida na farko ya kawo reni ya kawo zubewar martabar wato ainihin sojan Najeriya kuma ko yaushe da ni da kai da su ƴan majalisar da shugaba Buhari kullun cikin kukan muke cewa ƴan sandan Najeriya ba sa aiki
sorry ban yanke ka ba idan muka duba irin kalubalen tsaro da muke fuskanta a cikin gida yanzu akwai wasu abubuwan da ana ganin da gaske ya fi karfin dan sandan kullun tsarin mulkin Najeriya akwai sashen da ya ba su damar cewa duk lokacin da wata hayaniya ta karfin yan sanda a yi kirin su domin su taimaka ko baka ganin cewa wannan kullun tsarin mulkin Najeriya shi ya ba su damar shigowa cikin al'amuran tsaro na cikin gida da yake nan na biyu kuma shine ka san sojojin nan ba wai ana rigima su za su kawo kansu wurin ba sai banga shugaban kasa ne kadai a tsarin mulkin Najeriya wanda ke da izinin baiwa soja umarni su fito baka lakar da abubuwa guda biyun nan
eh haka ne ba shakka akwai bangare a cikin tsarin kundin tsarin dokar kasa wanda ya ba su da wanda ya bayar da wannan daman cewa idan matsala ta kai matsala har ya to yan sanda sun kasa shawo kan matsala a kirawo yan sanda to amma ina tabbatar maka da cikin shekara hudun nan da ma gwamnati na baya sun tsaya sun fuskanci matsalolin da ke da shawai wanda ya shafi aikin yan sanda an gyara to ina tabbatar maka da bai dace ba abinda nake son jaddada ba a mulki na demokradiya ba daidai bane ya zan an samu sojoji suna irin wannan ayyuka lalle ba daidai bane babu kasar da zaka je inda ake mulkin demokradiya kaga ka haka to barin haka din ya ci gaba hatsari ne ga ainihin martabar hukumar soja idan muka koma da kan tambayan ka na farko yadda za a gyara wannan wato har a tabbatar da cewa su yan sanda sun shigo sun yi ayyukan su dole ne mu fuskanci menene matsalar su kuma a baya na faɗa abubuwa biyu wanda in aka gyara su za a ga canji nan da nan wato sa ido akan yadda suke ayyuka ta gudanar da kudaden suke nan wato abinda ake ce auditing a karfafa shi sannan abu na biyu monitoring and evaluation shi ma kanshi sa ido ne amma anan ba kudade ba ai ainihin yadda suke gudanar da ayyukan su akwai shi yasa ni ba na cikin wanda suka amin ce da cewa yan sanda ba su da isasshen kudade
ni na yi wani bincike na kashin kaina ta bayan fage na gano cewa gaskiya yawancin kasum kudin yan sanda ba a saki masu abin da kare a shekara ba a ba su wannan kudin gaskiya za a ce an yi kasafin naira biliyan kaza a rundunar yan sanda amma an kaje kai magana da jami'an za su nuna maka matakaddin cewa gashi abin da aka ce an ba shi din ko rabin su bai kai ba
wallahi haka bari kai ka a tsari na tsaron kasa akwai abubuwa goma wanda a daidai bisa ga ilimi na sanayyar wato laifuka na kasa wato criminology akwai abubuwa goma wanda yan sanda suna da dama na su karba kudade daga wurin
zamu zo kan guda goman nan barin daukan ka win commander ko ne na san kai soja ne ba ni za a yi ka kware wa yan wanka sojoji baya amma ina son ka magana zuwa matsayin ka na farin hula kar ka shigo da abin da mutum yake cewa bias cikin magana dazu nake gaya wa Dr. Kabiru Adamu cewa anan tsohon commissioner yan sandan Lagos Abubakar Tsabi ya mana koken cewa a lokacin da shagare yake mulki ya saya wa yan sanda kayayyakin aiki da motocin aiki da makamai da komai da komai na aiki irin na bala'i da a ce an ci gaba da haka din da yanzu kila yan sandan Najeriya a duniya suna cikin guda goma na farko amma zuwan gwamnatin soja ga gashin jagorancin Muhammadu Buhari ta kwace duk waɗannan kayayyakin ta baiwa sojoji kuma daga lokacin aka fara samun rashin kula akan harkokin aiki na yan sanda har kawo zuwa yanzu bari baka misali guda daya akwai wani babban dan sanda da muke magana da shi yace min shi a tsarin siyasa da ake ciki a Najeriya bai goyi bayan ma azabu tsohon soja zama shugaban kasa ba nace bisa ran kai dade yace min saboda ya san babu yanda za a yi soja ya taimaki aikin dan sanda sai nace ko kana da hujja yace min ai kai dan jira ne kana da korotunin tsaro so no sojojin suka je da kai ake ta kaddamar da abubuwan su an yi jirgin yaki anan an yi jirgin ruwan yaki anan an yi tanki yaki anan yace mu so no aka zo kaddamar da kan aikin yan sanda in zaka magana tsakaninka da Allah ya labai baka jin cewar ana shakuratin bangaro da yan sanda musamman wurin tanirin su da kayan aiki in aka la'akari da abin da ake sojoji
malam Hassan zan yi kokarin iyakan kokari na kana zama bias kamar yadda ka fadi amma abin da nake so na gaya ma shine cewon akwai abin da ake cewa military grade equipment gaskiya ba sai wa'annan makaman da kace an sayo ma yan sanda da aka kwace ba so ba zan yi tsokaci akan su ba amma a kowace kasa ko kuma a ko ina akwai military grade equipment wa'anda su jene ko ake ba mu irin wayannan makaman ba a yi su na dan sanda ba da sauransu saboda haka duk da cewa ba sai wayannan makaman ba amma kila a lokacin nan ana ganin cewa wayannan makaman sun wuce na police sun zama military grade equipment kuma idan ka duba da shike kullum muna koyi da wayanda kasashen da suka ci gaba da sauransu ko a America inda in aka samu tashin hankali zaka akwai irin equipment din da yan sanda ke amfani da shi akwai wayanda National Guard ke amfani da shi ko nasu din sannan har akai ga soja duk da cewa yawanci sojoji ba su shigo ga matsalolin da suke da su na cikin gida saboda aka tambayar da zamu yi shine cewa wanne irin makamai ne aka siyo idan ka duba aikin shi dan sanda kullun shi dan sanda yana tare da jama'a ne dan sanda yana tsaron gida ne citizens ɗan ƙasa ba a yi shi bane saboda zai zo ko ya hallaka wayannan mutane da su a madadin soja wanda shi aikin shi an dama aine duk wanda aka kawo wannan ana magana yaki ne na ɗaya kenan sannan na biyu game da magana cewa ba a taba kaddamar da abu kaza ba a kaddama ai akwai wayanda aka kaddama akwai sanda aka sayar ma hukumar ƴan sanda jiragen sama
a lokacin mulkin gwamna
ah ni ba maganan kowace gwamnati ne kenan
muna magana yanzu
ina dai maganan gwamnatoci
ko
ai matsalan shine cewa
kafin ka ci ga misali irin kalubalen da Najeriya take fuskanta na cikin gida a halin yanzu yafi na kowane lokaci a tarihinta a baya wannan ne ma sa gwamnatin Najeriya a yanzu karkashin Muhammadu Buhari ta dage wurin siyawa sojoji yanzu misali idan kai dauki misali jirgin saman yakin nan A20 na Super Tucano da za ta sojojin sama Najeriya masana suna cewa kudaden wannan jiragen ya kai kasafin kudin sashin tsaro na shekara biyu misali an siyawa sojojin kasa motocin yaki tankokin yaki kwanan ma an kawo musu makamai da sauransu sojojin ruwa an kawo musu jiragen yaki daga China amma har yanzu bamu ji cewa yau ana kaddamar da wasu kayakin aiki ko da ci a gasin nan ne misali a cikin ƴan sanda ba
to ai inda zan kai kake nan saboda musamman bayan an faɗi cewa ga irin makaman da ya kamata a sayi makowane da sauransu sannan ya kamata ko mu ƙara koma mu ce to me yasa su hukumar ɗan sanda ko da idan ka duba su sojojin ko akwai abin da ake cewa refurbishing wato sukan je su duba irin makaman da suke su ko kuma kayan aikin da suke da su ko inda suka tsufa suka daina aiki sai a kai workshop a duba a ce to wannan ba za mu samu sabbi ba amma da ya za mu iya gyaran wannan saboda tattali to kuma an koma ga inda doctor ke magana kenan shin wani ne ke zuwa ya auditing din abubuwan da police ke yi wace auditing din kudin da suke kashewa ko kuma ake aika musu wani ne ke oversight din abubuwan da ake kullun da makaman da kayan aikin da ake samu daga federal government karfa ka manta federal government na ba mu hukumar ƴan sanda kudi duk jihohi kuma yadda na sani jihohi na tallafa ma hukumar ƴan sanda da kayan aiki to idan kuma tambayar da so ya kamata mu sake duba mu koma da wannan tambayar na cewa menene ake da wayannan kayan ya ake kula da wayannan kayan kai ka sani idan aka bada wayannan kayan ko da motar hawa ne ka bata shekara ɗaya ka koma gari workshops nawa ne ke aiki a ƙasar nan kuma da idan ka koma da can baya akwai su me ya kawo tabarbarewa wayannan workshops din
lafiya da juna zama na roƙon amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace ƴan uwana ba kyawun ba kiyana
ba da shi gayan ba ko ke kina da ra'ayi akan wannan batu ni dai ba abin da zan iya cewa akan wannan batu sai dai mu
ji sun yi magana akai
Allah ya kara ka mana zaman lafiya da kwanciyar hankali
to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ba da umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Nisha Dubinsky tare da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa
Zara Aminu Fage
ni Amina Buhari a wani daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya ku shakata kuma da wannan waka
kasalla aiwa bauta da sani a cikin biya amfani ilimi aiki da sanji sai ta tsunka ya kanan demokaraiya ita ma an bar mu baya ilimin islamiya muna ta karo dan jahiliya muna ta fagauniya jiban gafiya
cikin kasa a kasar mu muna a sahu na gwaya haka fallin kere ke ira muna a sahu yan baya baya a harkar kimiyya da fasaha an bar mu amma